الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بايهك ان هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a da Professor Egondu inda muke tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin watan Ramadan yau Laraba 17 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Fatir mun gangaro mun kawo aya ta 40 da ba mun ce aya 45 ce daka yau zamu tashi aya ta 41 inna allaha yumsiku samawati
wal ardh a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha yumsiku samawati wal ardha an tazula وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
الله يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الله شيكر يقول السماء كسا دومين كده سبوشي kada su gushe kada su fado kada sama ta fado kada kasa ta jaye Allah ki riki da su wannan wata kudura ce ta Allah da take nuna ba wanda ya cincinta a bauta ma da gaskiya sai shi wannan wata wani iko da kudura ce ta Allah mai nuna Allah kadai ya cancanta a bauta ma domin sama da kasa shi yake rike su yana hana su su kuranye yana hana su su jaye da inda suke su tafi wala in zalata idan kuma suka so kuranyewa in amsakahuma min ahadin min ba'dihi babu wani bayan shi da yake ya rike su don haka ya nuna shi cincinta a bauta ma tunda shi dai ka irin wannan aiki babu mai irin wannan aikin ba shi ba innahu kana haliman ghafura lalle Allah ya kasance haliman mai yawan hakuri alhilmu shine mai hakuri baya gaggautawa baya yi ne azaba daka sai mutun yayi abinda ya cincinta da irinin take a kama shi sai Allah yayi hakuri ya kyale shi diwa mutun ka aikata wani sako da yake ganin wannan sakon fa na saba ma Allah da yawa da na cincinta nan take a kama ni ji mutanen da ke katun din Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sun cincinci ukuba ta gaggawa ta sauko musu amma sai Allah ya kyale su shine haliman mai hakuri mai jinkirin azaba ta sauko ji mutanen ma da ake nunuwa suna walakanci da alqur'ani annun mutane sun kece alqur'ani ji yadda ake wahalar da musulmi a Gaza ake azabtar da su Allah ya kyale yayi hakuri bai gaggawa saukar da azaba da ukuba ga wanda ke aikata haka ba wannan shine halim alhilmu shine irin wannan hakurin da Allah yake yi na rashin gaggawa saukar da rashin gaggawa saukar da azaba daka tunda Allah ya yi ma waɗannan da suke manya-manya na kabira mujrimi hane suke aikata irin waɗannan Allah yake hakuri da su to ko kai sabon da kake yi kai saurin tuba sabukkan da kake yi kana gani Allah yana kyale ka saboda yana alhalimu ne yana mai hakuri ne wanda baya son ya saurin aukar da ukuba gaba yi ne me yasa yake haka domin jiran su tuba domin kofa ce ta tuba buɗe take don ce zo cikin hadithul qudsi cewa Allah yana shimfida hannuwa ne da daddare domin ya karbi tuban wanda suka yi laifi da rana tun da ranar suka yi laifi, amma ya kare su bai gaggauto musu da azaba ba da ukuba, yana jiran har sai da yamma in sun tuba, sai da daddare in sun tuba. Allah na shimfiɗa hannayen shi da rana domin ya karɓi tuban waɗanda suka yi laifi da daddare. Don haka Allah alhalimu ne. Haƙurin Allah babu irin haƙurin Allah, kamar da kowace siffatai babu irin ta, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Babu abin da ya kama da Allah, kuma yana ji yana gani kamar da ganin ne da ji ne ba su yi kama da na kowa ba, haka haƙuri ne bai kama da na kowa ba. Don haka in ka san Allah alhalimu ne, me yake sawa sai ya sa ka yi gaggawar tuba? Wato ya jinkirta iqaba, ya jinkirta in wani laifi kake a ɓoye ba a sani ba, wanda ka gani in an sani da kila za a yi ma uquba kaza, da kila yankan hannu, da kila kaza, sai Allah ya ɓoye bai bayyana ba, to abin da yake jira ka tuba. Innahu kana haliman, lalle Allah ya kasance mai haƙuri, mai jinkirta azaba ga bayi nai, ghafuran mai gafara. Muka ce al-ghafur yana da ma'ana guda, ma'anoni guda biyu ya kunsa. Na farko mai suturci bawa, ya kasance ya yi saƙo a sirci ba a sani ba, sannan mai yafe mai shi a ranar lahira. Don haka Allah ya cincinci a bauta mai shi kaɗai, wa'inda siffofin nashi babu wanda ke da irinsu, babu wanda ke da wa'inda suka yi kusa da su. Don haka ya cincinci a bauta mai shi ke riƙe sama da ƙasa, ya hana su kuranyewa, ya hana su janyewa. In sun so su kuranye, in ba shi ba, babu mai iya tsaye da su. Haka abubuwan da a tsakanin sama da ƙasa, na wata da rana da taurari, dukkanin su ikon Allah ne, kuma shi yake hana musu kuranye, shi yake hana musu auka mabayi. Kuma in ba shi ba, in sun tashi auka mabayi, babu wanda ya sai rike su. Allah muna godiya da waɗannan ni'imomi da kake muna, Allah ka ƙara muna. Lalle kai ne alhalimu, mai haƙuri da irin saƙon da muke yi, baka yi mana gaggawan uquba, kuma al-ghafuru, mai yawan gafartawa. Allah ka gafarta muna. Wa aqsamu billahi
wa aqsamu billahi jahda aymanihim an jaa lain
Allah ya ce wa dabarar labarin mutanen Makka, ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim, sun yi rantsuwa da Allah matuƙar rantsuwarsu, duk wanda suke iyawa sai da suka yi. Suka ce la in ja'ahum nabirun, idan mai gargaɗi ya zo musu aka aiku manzo cikinsu, la yakununna ahda min ihdal umam, za su kasance su suka fi shari'a akan ahlul kitabi. Sun yi samu labarin irin yadda ahlul kitabi suka yi ta aiko musu manzanni su kashe wasu, su ƙaryata wasu. Suka ce mu ya aiko muna manzanni, kun ga da Larabawa da Yahudawa asalin su ɗaya, annabi Ibrahim, wannan iya annabi Isma'il, wannan iya annabi Ishaq. Amma tsakanin annabi Ishaq zuwa annabi Isa aiko annabawa da manzanni da Allah ɗaya san iyakarsu, da yawan su aka aiko, aka yi ta aiko musu. To duk aka aiko ma waɗancan sai su ƙaryata, sai su kashe wani, su ƙaryata wani, su ƙi yarda da wani. To da Larabawa suka ji haka, su da yake ‘yan uwa ne da su ta haɗuwa da annabi Ibrahim, suka ce mu in aiko muna manzo za mu kasance mun fi su gaskata, ba za mu taɓa zama irinsu ba. Shi ne wa aqsamu billahi jahada aymanihim, suka yi rantsuwa da Allah iyakar rantsuwarsu. La in ja'ahum nabirun, idan mai gargaɗi ya zo musu, idan aka aiko musu manzo, aka aiko musu annabi, la yakununna ahda min ihdal umam, la yakununna ahda min ihdal umam, za su kasance su suka fi shiryuwa daga ɗaya al'umma, ita ce banu Isra'il. Falamma ja'ahum nadhirun, lokacin da mai gargaɗin ya zo, shine annabi sallallahu alaihi wasallam, ma zadahum illa nufura, babu abin da ya ƙara musu sai kangarewa da rashin yadda su bi. Ibnu Kathir yake cewa yukhbiru ta'ala an Quraysh, Allah ta'ala ke bada labari game da Quraishawa wal Arabi, da Larabawa, annahum aqsamu billahi jahada aymanihim, cewa sun yi rantsuwa da Allah iyakar rantsuwarsu, qabla irsali rasuli ilaihim, kafin aiko manzo zuwa gare su. Suka ce la in ja'ahum nadhirun, idan mai gargaɗi ya zo musu, la yakununna ahda min ihdal umam, za su kasance suka fi shari'a daga ɗayan al'ummomin. Ai min jami'il umami alladhina ursila ilaihim ar-rusul, suna nufin daga dukkan al'ummomin da aka aika ma manzo, za su kasance ko manzanni za su kasance suka fi shari'a. Qalahu bahakun wa ghayruhu, wannan haka Bahak da wani shi suka faɗa. Wa qawluhu ta'ala, ka kaulihi ta'ala kamar da cewa da Allah yayi an taqulu inna ma unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina da za su ce ma Allah ranar alkiyama an aiko da littafi akan al'ummomi biyu kafin mu sune Yahudawa da Nasara wa in kunna an dirasatihim lagafilin mu kuma mun kasance mun rafkalu da karanta littafan su ba mu iya karatu littafan su ba aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu ko kuma ku ce da mu aka sauka san ma littafi an je lahira ku ce haka nan lakunna ahda minhum da mun fi su shiriya Allah ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum haqiqa ayoyi bayyananu shine qur'ani yazo muku daga ubangijinku wahudan da shari'a wa rahmatun da rahama faman ablamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadafa anha wa yafkuwa zalunci bisa ga wanda ya karyata ayoyin Allah kuma ya kauda wasu daga su imani da ita wa ka qaulihi ta'ala ibni kafir yace kamar cewa da Allah yayi wa in kanu la yaquluna ko yake sun kasance suna cewa law anna indana zikran min alawwalina da mu aka sauka sanmu an bato irin wanda aka sauka sanmu mutanen farko sune Yahuda da Nasara lakunna ibadallahi almukhlasina da mun kasance bayin Allah tsarkakakki wanda za a tsarkakewa amma da yazo musu fa fakafaru bihi sai suka kafirce mishi fa sofa ya'lamun da sannu za su san abin da ya auku watan Allah dai yana bada labarin mushrikan Makka ne da suka so aiko musu manzanni da suka rantsuwa ya aiko musu za su shiriya aka aiko musu kuma suka yi girman kai Imam al-Qutubi yake cewa qulu ta'ala wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun hum quraishun sune quraishawa aqsamu qabla an yab'atha Allahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sun yi rantsuwa kafin Allah ya aiko manzo ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina balagahum anna ahli al-kitabi kazzabu rusulahum lokacin da labari ya same su cewa ahli al-kitabi sun ƙaryata manzannin su falu'inu aka ƙaryata su aka al'ance su akan haka min kazbi nabiyihi minhum saboda sun ƙaryata annabin Allah a cikin su wa aqsamu billahi jalla ismuhu suka rantsuwa da Allah su kuma wanda suna ne ya daukaka la in ja'ahum nadhirun ay nabiyun cewa idan mai gargadi ya zo musu wato annabi la yakununa ahda min idal umam za su kasance su suka fi shoyuwa daga wayancin al'ummomin yani mimman kazzaba rusul min ahli alkitabi daga wayancin su kayyata manzanni na ahli alkitabi wa kanatil arabu tatamanna an yakuna minhum rasulun laraba sun kasance suna gurin a samu annabi daga gare su kama kanati rusul min bani isra'il kama yadda manzanni suka kasance daga bani isra'il falamma ja'ahum ma tamannahu lokacin da abinda suka yi gurin yazo musu wa huwa an-nadhiru shine mai gargadi min anfusihim daga kansu nafaru anhu wa lam yu'minu bihi sai suka yi tantiri suka ki imani da shi suka kaushice suka ki yadda da shi sai kasance sun karyata kansu ga abinda suka kasance me yasa suka yi haka istikbaran fil ardi
ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد
Allah ya ce istikbaran fil ardi girman kai a bayan ƙasa yasa basu yi imani ba me yasa basu yi imani ba suna cewa suna rantsuwa ya aika musu manzo su ma za su yi imani sai aka aika musu wanda suka yi girman kai basu amince da shi ba sun so ya kasance su din ne da suka yi girman kai kuma su din ma da wani aka aika cikin su da wani ba zai yadda ba wa makar sayyi da mugun makirci irin nasu wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahlihi sakamakon mummunan makirci ba zai auku ba sai ga ma'abuta ne masu yi ne don haka su din da suka yi makircin su makircin zai ce fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalina shin mi suka jira face irin yadda Allah ya halakar da mutanen farko ya halakar da su mutanen da aka aika malittafai ba su yi imani ba falan tajila li sunnatillahi tabdila ba za ka samu canji ga sunnar Allah ba ba za ka samu ya canza bai da halakar da na farko da su imani ba haka kuma zai halakar da ku. Wannan aya an sauka da ita a Makka kafin a yakin Badar. Don haka da aka yi yakin Badar, abinda ya samu na farko su ma ya same su. Wannan al'umma ita ya mata alƙawarin ba za a halakar da ita kamar yadda aka halakar da magabatanta ba, na halakar da kowa da kowa. Amma waɗanda suka yi wannan makircin, sai Allah ya halakar da su ranar yakin Badar, ya kasance sun shiga cikin azaba mai raɗaɗi a hannun muminai a nan duniya, kahin su shiga ta lahira. Allah ya ce walan tajida li sunnatillahi tahwila, ba za ka samu canji ga sunnar Allah ba, ta cewa wanda ya yi ba daidai ba Allah zai kama shi ya mai ba daidai ba, wanda ya ƙaryata Allah zai azabtar da shi azabtar suwa ta a gaggauto ta ko a jinkirta ta. Su ma annabawan da suka wuce ba da gaggawa aka saukar da azabar ba, sai da aka yi jinkiri. Annabi Nuhu ya yi shekara 1000, ba shekara 50 yana kiran al'umma ta yi. Annabi Musa ya yi addu'a, sai da aka yi shekara 40 aka karɓa. Annabawa in suka zo suka yi kira a yi musu mutanen su jinkiri, in ba su imani ba sannan a halakar da su. Su ma haka aka wa mutanen Makka, aka kira su ba su yi imani ba, aka bar su sai yakin lokacin yakin Badar. Allah ya fidda dukkanin manya-manyan su, dukkanin masu kira zuwa ga shirka suka zo. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka su ta hanyar mala'iku da hanyar mutane, ya kasance sun zama tarihi, sun zama abin ambato ga mutane domin su ɗauki izina daga gare su. Waɗanda ba su ba na yau da ake karanta ma wannan littafi ba, su ma su shiga ta su taitayi, zai yi Allah ya kama su ta inda ba su yi tsammani ba, domin Allah ya yi alƙawarin cewa sunna ta yi ba ta canzawa, sunna ta yi ba ta juyawa. Haka yadda ya yi ta ga mutanen farko, haka yake yin ta ga mutanen ƙarshe. Wanda ma Allah bai kama ba a nan rayuwar duniya, Allah zai kama shi a lahira. Kuma inna baqasha rabbika lashadid, sai Allah ya ce
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
Allah ya ce awalan yasiru fil ardi, ce su wa'innan mutanen Makka ba su yi tafiya ba ne halin cikin ƙasa, ba suke rihlatu shita'i was sayfi ba, ba su suke zuwa Sham ba suna kawo abinci, ba su yi tafiya cikin. Fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, su yi gani yaya sakamako, yaya makoman wa'inda aggabanin su ta kasance, wa'inda suka ƙaryata manzanni. In za su tafiya sai sun biya a diyar Samud, inda Samudawa aka halakar da su, suna gani irin abin da ya same su. Kuma hanyar su zuwa Sham, duk garin da suka bi garuruwa ne wanda annabawa aka aiko, annabawa suka yi zama, wanda labari ya yi tawatuyi cewa mutanen da suka zauna nan sun ƙi imani da Allah, sun ƙi gaskatawa, kuma Allah ya aiko musu azaba. Don haka tafiya idan za ta kawo maka fa'ida, ka ga wasu abubuwa da za su ƙara maka ni'ima tana da fa'ida. In ba za ta kasance kawai yawon shakatawa da shan iska ba, ya kasance a'a, tana da fa'ida. Ka dibi wasu abubuwa da Allah ya aje wasu garuruwa wanda bai aje su garinku ba, wasu mutane da Allah ya aje wasu garuruwa. Don shi Hausa yake cewa gari bamban, Allah ɗaya gari bamban. In ka je ka gani wani abu sai ya ƙara maka imani. Zikila na garinku saba ganin shi yau da gobe da jibi, ya sa ya kosar da kai, baka ganin cewa wata mu'jiza ce ta Allah, baka ganin cewa wani aya ce ta Allah ya aje. In ka je na wani gari da su kuma nasu sun kosa da shi yau da gobe, sai kasance ya zama izna gare ka, su kuma in sun zo garinka sai su ga izna. Amma su mushrikan Makka wuce wannan irin wannan izna, duk inda suka tafi suka kama kafin su kai Sham, za su ji labarin mutanen da Allah ya halaka, mutanen da Allah ya aiko annabi ba su yarda da shi ba, Allah ya halaka. Za su ji labarin Adawa da Samudawa, da labarin mutanen Madiyana, da labarin mutanen annabi Musa a nan suka yi wannan gefen Misra, labarin annabi Musa da mutane ne da Fir'auna da ya ƙaryata da ƙaruna. Duk labarai sun haɗe a ƙasashen Larabawa, suna jin wannan. Sannan suna tafiyan nan ta kasuwanci zuwa Sham, suna tafiyan nan ta kasuwanci zuwa gefen Iraki, duk suna jin labarin yadda Allah yawa annabawa da suka gabata shine Allah ya ce awalam yasiru fil ardi shin ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba fayanzuru sai su gani da idon su su gani da idon su kaifa kana idan nazara ba ta yi ta'addi da komai ba tana gani na ido fayanzuru sai su yi gani da idon su kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya makoma yaya ƙarshen wanda suka kasance kafin su suka kasance kanu ashadda minhum quwwa sun kasance sun fi su ƙarfi ji abinda adawa ke cewa mun ashaddu minna quwwa wa ya kai mu ƙarfi wanda kanu yanhituna minal jibali buyutan sun kasance su ba zuwa suke yi ba su gina gida sai da samu katin duci sai su fidda kofa da window da ciki kawai da taga saboda ƙarfin su ducin yana da ƙarfi da ducin shi zai kasancewa a madadin gida kuma Allah ya halakar da su kuma wa'annan mutanen Makka suna da labarin suna tafiye-tafiye sun san labarinsu sai Allah ya ce ya sun kasance sun fi su ƙarfi su mutanen Makka kafin zuwan musulunci an fi su kowane irin ƙarfi an fi su ƙarfi na jiki an fi su ƙarfi na ilimi an fi su ƙarfi na tattalin arziki yanzu misali in ka dibi ƙarfi na jiki ga adawa da Allah ya bada misali wanda yake ni hituna minal jibali buyutan wanda yake iski babban dutse su sassaka su fidda tagogi su fidda kofa su fidda cikin daki ya kasance masu ƙarfi ne har suna cewa Allah bai halicci mutane su ka kai su ƙarfi ba kuma Allah ya tabbatar da ya ba su ƙarfi ya yi musu ni'ima da ƙarfi ta ƙarfi mutanen Makka ba su kai wannan ba ta ilimi mutanen Makka mutane ne waɗanda ba su iya karatu ba su iya rubutu ya hada su da mutanen Madina wanda yake Yahudawa ne da sauran mutanen Sham har zuwa Iraki wake mutane ne wanda an taba sauko son musu da littafi ya kasance suna da ƙarfi na uku ƙarfin tattalin arziki ba su da komai sai sun je sun yi wahala sun yi tafiya inda kasashen Sham sun samu abinci su taho amma kuma Allah ya saukar da manzanci cikin su domin ya gwada su domin abin ba na ƙarfi bane na ilimi ba na ƙarfi bane na jiki ba na ƙarfi bane na tattalin arziki saboda zaman Makka lokacin talakawa da zaman su ba kowa ba ya kai cewa da Farisa da Rum da ke fada babu wanda ya kama su babu wanda ya kusa da su idan ƙasa tana talaka na sha baku misali ƙasa tana talaka manyan ƙasashe da kayaki babu ruwan su da ita daka in komi wata ƙasa ta yi karama ce ba ta da kuɗi America yanzu ba ta cewa ta zo ta danne ta sai ta je bari ta je Iraki bari ta je Syria bari ta je Libya bari ta je ƙasashen da adda man fetur wanda adda ma'adinai su kowa yake so su kasance ƙasa gare shi to haka nan mushrikan Makka suka kasance a da babu mai son ya kasance ƙasar su daular Farisa da daular Rum kullun fada suke kullun yaki suke tsakanin su suna an san ƙasar kananan ƙasashe amma Makka babu shukoki da suke fitowa ya kasance cewa in kun ka anshi Makka ko anshi liability ne kawai sai dai ku dinga kawo musu abinci ba su da wani ma'adinan ƙasa ba su da wani ilimi ba su da wani ƙarfi da ya tashi yaki ake tafiya da su a yaki sun kasance ba kowa bane dan shi ya kasance ji yanzu misali da ake fadin wutar da Farisa da ake malaman tarihi ke fadi da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1000 tana ci bata mutu ba sai da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam ta mutu wannan littafin tarihi sun doko wayannan kisoshin na wannan wuta to in wannan tarihin ya tabbata gaskiya ne to kaga a iya kaiwa makwara ta technology ai shekara 1000 wuta bata doke ba har yanzu Najeriya ba mu kai wannan ba ko kasashen da suka ci gaba America ba su shekara 1000 da samun wutar lantarki ba wai a ce to su ba wuta ce an kunna ta shekara 1000 ana hura ta in wannan ta wuce wannan su wuce har aka kai ga lokacin da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sun kai makwara wajen ci gaba na zamani don shi da musulunci lokacin Sayyidina Umar yadda ya ci nasara a gun su a lokacin ya koyo abubuwa da yawa na tsari su tuntuni sun ci gaba da tsarin da ba a kwatanta shi da na Larabawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yayi shugabanci majama'a na adalci ya kwatanta sai kasance ya haifar da al'umma da suna da ƙarfin da za su je su yaƙi irin wayancin al'ummar da adda komai da komai na ci gaba da technology lokacin sai na Umar aka je aka yaƙe su a can aka koyo abubuwa da yawa na gudanar da mulki wajen su aka koyo ƴan sanda da sojoji lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu ƴan sanda babu sojoji sai dai an tashi jihadi a ce hayya alal jihad mutane su dinga fitowa su ne dai civilians su ne kuma mayaka sai ahli sufa da annan suna jira an ce jihadi su fito su ma a tafi a yi da su a gare su aka koyo albashi a da babu albashi sai dai in an samu duk abin da akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ya dauki raqumi 100 wani ya dauki raqumi 50 wani ya dauki raqumi 30 wani ya dauki kaza wani ya dauki saura ba a san a aje ba gare su aka koyi budget sayyidina umar aka fara budget duk shekara a rubuta miza ayi kaza lokacin da yazo wajen rubuta albashi da budget na shekara aka ce ka fara da kanka kai ne na farko yace a fara da ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance sune na farko kowane shekara ga abin da ake ba su a wajen su aka koyo irin masallatai a da ba haka masallaci yake ba a da masallaci bai da irin wannan mihrabi bai da irin hasumiya bai da irin a masallaci daki ne kawai haka yake tafi kamar yadda yake fokona ko ina daidai da aka je wajen su aka ga sun kawata masallatan su sai aka kusa kawata wajajen ibada su aka doko aka yi ma na musulmi bayan musulunci ya shiga garuruwan su ala kulli halin da musulmi da ƙarfin imani kadai suka iya samun shiga wa'ancan garuruwa amma da suka tafi komi an fi su karfi na jiki an fi su civilization an fi su wayewa don shi sananne kissan nan ta Abu Ubaida bin al-Jarrah ɗaya daga cikin ashratul bashawuna bil janna wanda yake shi a gefen Palestine shi a gefen Sham da yazo ya samu nasara akan su na Ansar Baitul Maqdis aka ce mai suka ce ba za su bayar ba sai Umar ya zo shi da ya aiko shi da shugaba sayyidina Umar ya kama hanya daga Madina ya zo ya rubuta mai cewa ka zo ga abinda ake ciki mun samu nasara akan wannan masallaci mai alfarma wanda muke roƙo Allah ya bamu nasara akan shi yanzu Allah ya bamu iko wanda ake wahalar da mutanen Gaza ake ta kashe musulmi akan shi suka ce sayyidina Umar zai zo sayyidina Umar ya tashi shi kadai sai bawa ne ya kama hanya ya tafi daga Madina zuwa Baitul Maqdis in ya hau raqumi ana tafiya yana hawa abin hawa idan bawa ne ya gaji ya haushi kuma ya ja idan bawa ne ya gaji idan suka kawo wajen bacci su kwanta su yi bacci su huta har sai da suka iso Sham suka iso Baitul Maqdis suna isowa ko da aka zo town din bawa ne bawa abisa raqumi sayyidina Umar yana ja Abu Ubaida yayi sauri ya je ya tarbe shi yace ya Amirul Mu'minin zaka zo mune da haka ga Amirul Mu'minin zaka zo ka kunyata mu rigarka faci 17 kai ne ake jira ga sunan sarakunan sun yi kawa an yi komai ana jira manya ana jira a ce kai ka zo ka kunyata mu haka sai zaka ka tsaya nan wajen gari kai wanka a kawo maka tufafi kai ma na alfarma ka sa ka shigo su san mu ma muna da shugaba dan kwambo sai yace ilaika anni yace jaye ka bani wuri nahnu qaumuna azzana Allahu bil islam mu mutane ne da Allah ya girmama da musulunci fa mahamma btagaina al izzata bighairihi azallana Allah jiya da muka nemi izza da buwaya da wani musulunci Allah zai kaskasa mu ne kawai ai ba da kyawun riga muka ci Baitul Maqdis ba da wannan imani da a cikin jikin mu muka ci don haka yazo da wannan faci 17 kuma yazo ya hawo yazo kuma Allah ya bashi nasara kun ga wannan mazhaba Abu Ubaida wannan mazhaba Sayyidina Umar haka take mazhaba Sheikh Dan Foreo da mazhaba Sheikh Abdullahi da Sheikh Saki Musulmi Muhammadu Bello cewa masu addini ya kamata a gansu sun cika ido ko kuma nahnu qaumuna azzana Allahu bil Islam Sayyidina Umar yana ganin cewa mai addini bai kamata a ganshi da wata kawa da cika ido da waye ba imanin nan kawai shi yake amfani da shi kamar dai da Sheikh Abubakar Gumi yake haka nan dai kawai jallabiyar nan guda biyu kawai ita ta ishe mutum kawai yana da imani da karatu da waye ya isa amma kun ga wannan shi kuma Abu Ubaida yana ganin cewa ya kamata a hito da haiba ya kamata a hito da kekele haka Sheikh Usman Dan Fodio yake gani kamar da Sayyidina Umar yake gani ya kamata ya kasance cewa Shehu Dan Fodo yana ganin ya kamata ya kasance cewa imanin ne ba tufafin bane amma sakin musulmi Muhammadu Bello a littafi ya rubuta akan haka yace yanzu mutane sun lalace duniya suke so in ba su ga mai addini da duniya ba su saurare shi don haka mazhaba ce ake bi duk kasashen Hausa don ga liman da rawani da malha da alkabba da sanda kaga ido ya cika maka ido ya fito to wannan mazhaba sakin musulmi Muhammadu Bello ce ita sai dare mazhaba Abu Ubaida cewa ya kamata a ga haiba ya kamata a ga cika ido ya kamata a sa turare a ga haiba a sa babbar riga mai manya aiki da babbar rawani ya fito in kaga mallami to zaka zai fi shiga cikin ido zai fi ya kasance
yana da girma a idanu dukkanin su dai mazhabobi ne biyu na magabata duwa da karika tana yi wala Allah mazhabu sayyidina Umar ta fi karfi ga alama wallahi ta'ala alam amma dai Allah ya ce su mutanen Makka ya kodo wanda suka fi shi karfi duk wannan domin bayanin sun fi su kowane irin karfi ne duk wani karfi na tattalin arziki wani karfi na iyawa wani karfi na abubuwan da in ba amana da suke da ita ba don shi da aka zubi zinarin da aka anso gare su gaban sayyidina Umar ya aza kuka yace mutanen da suka aje wannan amanar da aka ba su to lalle babu abinda ba za su iya yi ba radiyallahu anhum wa ardahu kuma al'umma lokacin da ta kasance tana da karfi lokacin da take da wannan karfi ne na imani sai kasance an fita karfi na jiki an fita karfi na tattalin arziki an fita karfi na sojoji amma akwai karfi na imani sai Allah ya bada nasara ya bada nasara akan ta muna roƙo Allah ya mai san muna wannan izza da wannan nasara da wai musulmi suke ji sai Allah ya ce kanu wa kanu ashadda minhum quwwa wanda suka gabata sun fi mutanen Makka ƙarfi don haka ba ta ƙarfi bace wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard babu wani abu da yake gajiyar da Allah a sama ko ƙasa wanda ya nuna lokacin da musulmi suka yi imanin su da ƙarfin su to babu abin da zai gajiyar da su domin suna tare da Allah a sama da ƙasa sai ya kasance ƙarfin Allah ya saba iya gajiyar da su ba kuma haka aka yi a yakin Badar mutum 310 wani abu suka rinjayi mutum 700 da wani abu sai da ninkin su bil munasaba irin yau aka yi yakin Badar daidai 17 ga watan Ramadana kuma musulmi suna dauke da azumi kuma suka yi wannan yaki kuma suka samu nasara na farko su 310 wani abu na dai kenan su kuma wayancan su 1000 suka fito wasu 100 kadan suka koma suka ce ba za su yaki ba da ma Allah yana nufin su da rahama ashe daga baya za su shiriya na dai kenan na biyu su wayancan sun fito ne babaran wari'a annasi sun fito da girman kai suna wa riya sun fito yaki ne da shiri da kayan yaki su kuma wayannan sun fito ne domin su kama a kayan raƙumma ba su fito don su yaki ba su ba da shirin yaki suke ba su fito da makaman yaki ba ba su fito da raƙumma ba ba su fito da dawakin yaki ba ba su fito da komai ba amma saboda ƙarfin imanin su Allah ya ba su nasara kuma suka yaki wayancan mutanen kuma suka samu nasara wanda ita ce nasara ta farko da musulunci ya samu ita ce mafi girma kuma da ta bada hanya aka bude makka saboda me wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi babu abinda ke buwaya Allah a sama da ƙasa ko kai da mutanen da suka sawo ka gaba da mutanen da suka sa maka ido da mutanen da ke so su ga bayan ka idan ka dage ka sa Allah gaba ka rike Allah ka rike gaskiya da amana babu abinda za su yi maka domin babu mai iya fada da Allah babu mai iya fada da mai gaskiya don haka ko sun yi ma ba za su iya gajiyar da kai ba domin Allah ya ce babu abinda ke gajiyar da shi a sama da ƙasa domin shi yake da su innahu kana aliman qadira lalle Allah ya kasance masani ne kuma mai kudura ne mai iko ne ya san wanda suka saba mai ya san abin da suka saba mai kuma ya san sakamakon da yayi musu tanadi sai aya ta karshe wala zu akhidu
Allah bima kasabu ma taraka ala rabbina ma taraka ala rabbina ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا da Allah yana riƙon mutane da abubuwan da suka yi da zuba ya ce muna innahu kana haliman gafura ba ce muku mana alhalimu shine wanda kai laifi yana da ikon kama kai ya kyale ka kaga iyakar ilmu kenan kuma ya kyale ka don ka tuba mutane suna shirka mutane suna cewa Allah yana da da mutane suna yi ma Qur'ani walakanci Allah ya aiko manzanni wasu aka kashe su Allah yana gani da aka kashe su yana da iko ya hana bai hana ba aka azabtar da wasu mu'minai duk Allah yana da iko shine haliman mai hakuri sai Allah ya ce walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu da Allah yana damƙan mutane da abin da suka aikata to an kuka yi laifi a kama ku ma taraka ala zahriha min dabba da Allah bai bar dabba ko dai a bayan ƙasa ba da laifi da ɗan adam kayi ya isa a kama dabbobi da shi, a kama ƙwari da shi, saboda yawan laifin da suke yi, da ko dabba ɗaya ba a bari. Da laifin za a yanke hukunci, da za a ce an yanke maka wannan hukuncin ya kai da kai da makwabtanka da ƙwarin da a gidanka da ko bai ku isa hukuncin cinci hukuncin kisa. Za mu zo mu karanta wasu daga cikin salaf da suka faɗi haka. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Sai dai Allah yana jinkirta su zuwa wani lokaci abin ambato, shine halimun kenan, al-halimu, mai tsananin haƙuri, mai tsananin jinkirta uquba zuwa wani lokaci. Kuma da yake al-halimu, domin a tuba, in kafin wannan lokaci a ce an tuba, yanzu ji labarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu wanda ya kashe mutum 100. Jai ta kashewa, yayi ta kashewa, Allah yana kyale shi, kuma tuba ne zai karba. Ya kashe na ji lokacin da kashe na 17, da 18, da 19, yayi ta yaya kashe na 48, da na 67, da na 84, da na 99, duk Allah ya kyale shi. Sai kuma Allah ya so ya tuba, kuma ya karbi tuba dai. To yana ka sai ka ce to su wa'ancan ya za a yi da su kenan, su kenan a banza ta hausu, a'a, su wa nan lahira, su kuma Allah zai ninka musu lada, sai ya ninka musu rahama, sai ya ninka musu, sai su gani, sai su amince, sai su yafe, sai su masu yi aljanna, wannan ya shiga aljanna. Don shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi dariya daga mutum biyu. Na farko wanda ya kashe da wanda an je yaki ne jihadi fi sabilillah, sai kahiri ya kashe musulmi. Ranar lahira kahirin nan sai ya ga musulmin nan sai ya ga kahiri ga ya to aljanna, sai ya babaki ya rike shi. Ashe baya ne ya musulunta, shi ma ya je ya yi jihadi a kashe shi fi sabilillah. Don haka kaga duk su biyu kowanne ya samu aljanna. Amma wannan zai ga cewa aini aka kashe, to kai da aka kashe, Allah ya ninka malada, ya saka yi shahada ta hannu nai, Allah ya karrama ka ta hannu nai, kuma ya karbi shahadar dukkaninku. Don haka da Allah yana damƙar mutane, ji abinda Allah ya ce, law yu'akhirullahu an-nasa, da Allah yana damƙar mutane bima kasabu, da abinda suka aikata, ma taraka ala zahriha min banasin, ba sai ce min dabbatin, zunubin da mutane ka yi ya isa a halakar da duk wanda a bayan ƙasa na dabbobi da ƙwari. Don shi yanzu ma taraka ala zahriha min dabbatin, gaba ɗaya dabbobi, so da al'ummomin da aka halaka bayan su, gabanin su gaba ɗaya aka halaka al'ummomin da mutane ɗai suka yi laifi. Ibn Kathir ya kawo wani asar, ya kawo wannan aya, sai ce law yu'akhidhuhum bi jami'i dhunubihim, da Allah yana riƙon mutane da dukkanin zunubansu, la ahlaka jami'a ahli al-ardi, da Allah ya halaka dukkanin wanda a bayan ƙasa, wa ma yamlikunahu, da abinda suka mallaka, min ad-dawabi, na dabbobi, wa arzaq, da arzikin su da suka mallaka. Yace qala ibnu abi hatim ya ce haddathana ahmad ibn sinan qala haddathana abdurrahman qala haddathana sufyan ath-thawri an abi ishaq an abi al-ahwas an abdullah shin abdullah ibn mas'ud qala yace kadal ja'lu an yu'adhdhaba fi juhrihi bi dhanbi ibn adama kankaso yayi kusa a halaka shi a cikin ramenai saboda zunubin da bani adam suka yi. Thumma qara'a, sannan ya karanta wannan ayat, law yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba, da Allah yana damƙan mutane da abinda suka aikata, da bai bar wata dabba ba a bayan ƙasa, don haka hatta da kyankyaso da bai cire ba. Sai dai walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, sai dai Allah na jinkirta su zuwa wani ajali a mai ambato, fa idza jaa ajaluhum, idan ajalin su yayi kamar yadda yakin Badar ya kasance ajalin wayancan mutanen, fa inna Allaha kana bi ibadihi basira, Allah shi yafi basira, shi yafi sani abinda ya zai da bayi ne, shi yafi mai iko akan ganin su. Wata yana barin su sai sun kawo ajalin, sai ka ga cewa za a yi da duk zai kama su, sai ya ce shi yafi sani bayi ne, shi yafi sani da ya kai musu. Don wasu sai sun zo suna bisa shimfiɗan mutuwa, kuma Allah ya sa su musulunta, babu yadda za a yi. Ji wanda ya fito yaki da sahabbai, ya ce la ilaha illallah, Khalid ya kashe shi. Annabi sai ya ta faɗa, ya ce aka taltahu ba da an ƙara la ilaha illallah, ya ce inna ma ƙalaha tawakkiyan ya Rasulullah, ƙala ashaqaqta qalbahu, ya ce ya fito yaki cikin kafirai da aka ɗaga takobi za a kashe shi, sai ya ce la ilaha illallah, sai aka kashe shi. Da aka zo gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Khalid, yawa Khalid faɗa, ya ce yanzu ka kashe shi, bayan ya ce la ilaha illallah, ya ce ya Rasulullah, ya ce yana tsoron takobi ne, ya ce ka binciki zuciya ta yi, akwai makwabcin Annabi sallallahu alaihi wasallam Yahude da bai da lafiya wanda ke zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima, ya je yana bisa shimfiɗa, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi bisa shimfiɗan mutuwa, Annabi ya kira shi kuma ya karɓa musulunci, ya mutu da kalimar shahada. Duk wannan yana nuna cewa Allah ya ce fa idza jaa ajaluhum idan lokacin su yayi to ba azabtar da su yace zai ba fa inna Allah kana bi ibadihi basira Allah shine mai gani game da bayi nai shi yafi sanin abinda suka cancanta wasu su ce sun zo shimfidan mutuwa Allah ya gafarta musu hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiq alayhi alkitab fayamala bi amali ahli aljannati fayadkhulaha don haka sai mu yi ta kaiwa Allah roko Allah ya sa mu cika da imani karshen ba farkon ba Allah ya san mai karshen kwarai Allah ya sa mu yi karshen kwarai annabi muka kawo karshen suratul fatir mai aya 45 kamar yadda muka faɗi surar makka ce kun ji cikin ta babu wani hukunci da muka karanta babu hukunci hukunce dukkanin shi tsawatawa ne gargadi ne da bushara da jawo hankali zuwa imani da yin misalai da yin jawo hankalin mushrikan makka da yake ba su da littafi wani lokaci Allah ya musu da taushi wani lokaci Allah ya goranta musu ba su da littafi wani lokaci Allah ya jawo hankalin su duk dai domin su yi imani haka duk mushrikan da ke bayan duniya wannan sura tana nan tana kiran su zuwa ga imani in sun yi imani imani ya fi musu in ba su imani ba fa inna Allah kana bi ibadihi basira sai akwai nan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu Allah ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke iya ansawa kafin tambayoyi a cikin asusun marayu akwai wani baban Sadiq Busin da ya turo da miliyan 1 shi ma a jiya Allah ya saka mai da alkhairi ana nana turo akwai masu naira 500 akwai masu naira 1000 a naira 500 akwai masu naira kare na ne kare na ko me naira 100 ko masu naira 100 ana turowa kuma baka san biki la ma tafi miliyan lada baka sani ba eh kika je wata mata ta yi kuma naira 50 ai anan anan dai
ka Allah ya saka rai ma insha Allah haka ne miliyan guda samu a cikin yana rawa Allah ya saka mana dalili wannan sura ya sa ta mai hujja ta zuwa aljanna mai tambaya ta farko yana magana akan yana aikin printing shi ne ke neman halaccin mutum yayi design na indigen certificate a biya shi ya ce an sa kawo masa indigen a ce design exam ta domin wai ana nema a cika wani aiki wanda ko na police ko wani abu wanda kuma za a wani ya yi applying na indigen amma na tsoron a rufe kafin waccan da ya process da ya to sai zo a buga masa shi ne shi mai buga ke neman halaccin bugawar da yake
baya halatta ka buga fake certificate baya halatta ka buga wannan ta ce shahadatu zuhur annabi ya ce ala wa shahadatu zuhur da kuma shahadatu zuhur kuma sunanta da larabci shine shahadatu zuhur fake certificate in za a fassara da larabci sunanta shahadatu zuhur baka baya halatta ka buga ba daidai bane wannan cin amana kasa ne cin amana al'umma ne kuma ƙarya ne ka rubuta wani certificate din indijin gari kaza ne ba indijin gari kaza bane idan local government ta kawo ka buga mata ka buga mata da suke da izini da inci su ba kowa cewa su tabbatar da kowa dan wata local government ne amma buga certificate ta primary ko ta secondary ko ta kadun makaranta ko indijin ko wani abu ga wanda ba shi ya kamata a fiskan ma ba daidai bane wallahi ta'ala ala
sawannan ina tambaya shi kuma akan hukuncin masu dokar rubutu ko sana'ar dokar bidiyo a biya su halatta
dama mun yi ta fadi a wannan tafsiri mun karanta a karatun Adabu Zifaf cewa hoto baya da kyawu haramun ne malamai sun sabani ga wanda ake dauka da kamera da wanda ake dauka da bidiyo kuma shi ma wanda ya nisance shi yafi eh babu shakka akwai sabanin malamai akai amma dai mafi yawa mafi ilimi a wannan zamanin bayan kamera ta zo mafi ilimi da mafi tsoron Allah da sun tafi akan cewa duk waɗannan abubuwan ba su da kyau don shi ba za ka ga bidiyon Sheikh Nasiruddin Albani yana magana ba kuma Allah ya kai ilimi ne a ko ina a ko ina ba za ka ga bidiyon Bin Baz yana magana ba in ba wanda aka dauka bai sani ba za ka ga na Usaimin can ba a rasa ba kamar wanda aka dauka a America da wanda aka dauka a Riyadh amma dai dukkanin su ba su zama yanzu akwai manyan malamai Sheikh Abdul Musin Abbad ba su zama dauke su da bidiyo ko a dauke su da kamera ko da waye domin a yada da a wasu a ce ko za a sa a TV ko kaza sun yi imani da cewa wannan abubuwan ba daidai bane don haka sun bar suraka wanda ya bari ya fi wanda ya yi kuma wanda ya bari duka da na kamara da na hoto don haka duk wanda ya bari ya fi wanda ya ce ya yi ya lura da wani sabanin malamai shi kuma kada abin ya zama fada ana iya labewa ta wani gefe ya kasance an kafa hujja da shi amma dai wanda ya bari gaba dai shi ya fi bin Baz rahmatullahi alaihi an tambaye hukuncin fitowa a talabijin sai ya ce haramun ne ba ya halatta a mutum ya fito a talabijin ko me yake sai wani ya ce mai na ganka a talabijin kada fitowa sai ya aza kuka ya ce to dan na fito a talabijin shi yake nuna cewa halal sai ya ce baka haramun ne ka ce ka gane ni a talabijin da yawa an dokan ba tare da na sani ba wata rana tayyib haka ne dai kaga sai Allah ya yi musu rahama Allah ya yi ma irin bin Baz rahama da irin Albani rahama rahmatullahi alaihim suka rasu tun kafin a yi waya mai kamara da duk suka ga bidiyon su ko ina da hotunan su ba su sani ba kawai suna karatu zaure wani zai sa ya dauke su ba sai sun sani ba ko ina da ko ina zaka gani akwai wata randa ta taba wani rubutu a Facebook lokacin da Dr. Aidil Karni aka halbe shi aka kwantar da shi asibiti sai Sheikh Salih Al-Fauzan sai je diba shi sai aka dauke shi a hoto sai shi a Aidil Karni sai sa shi a page din ai na Facebook cewa Fauzan yazo Sheikh Salih Al-Fauzan yazo diba ni a asibiti sai ne rubuta a Facebook ne ce Allah ya yi ma Albani da Sheikh Fauzan yana cikin masu ganin haramu ne ya dauka ba ya cikin wanda ba su ganin halar su ya dauki hoto amma yanzu hotuna ne nawa ne a Facebook ko videos ɗaya nawa kullum sai naga video ne ko ɗazu naga wani video ne a Facebook kullum sai kaga video ne a Facebook kullum sai kaga hoto ne a Facebook amma yana cikin masu ganin haramun ne amma an kawo lokacin da ko ka ce haramun ne a farko na san sadda ba a farko ba na san sadda in ka shiga masallacin Makka da kamera in an anshe ta fashe ta aka yi nan ba season ɗinta ake ba in an anshe ta fashe ta ake a nan amma yanzu mutum nawa ne yake live suna tsawafi irin ya yi yawan da babu ba a iya hanawa yawan wayan kowa yana da waya ya kai cewa ba a iya hanawa Sheikh Muhammad Al-Amini Shankidi a wannan aya wace aya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqu min adhabin alim da yazo yana fassara ta wanda ya yi nuhin masallacin Makka bi ilhadin da ilhadi da kotasuwa da zalunci za mu ɗanɗana mai azaba mai raɗaɗi ya ce masu ɗauka da kyamara suna nuna ana sallah aka duhi ya ce su wahi su zalunci a masallacin Makka a masallacin Makka limammai na sallah a ɗauko da kyamara mutanen Misra suna yaɗawa a gidajen tibin su ya ce suna shiga cikin wannan ayar to yanzu inda ya kawo wannan rayuwar da sai Allah ɗaya sai iyaka bancin live ma ita kanta hukuma tana yin live TV sannan ko wani limami ma yana da nashi page wallahu alam da shi ya buda ko kuma suka buda da sunan shi wani verified page wanda aka sa shi shi ma yana nashi karatu so ammatul balwa yanzu abubuwan sun yi yawa so lokacin da ni wannan rubutun ashe wani malami a Sokoto yayi hutuba ran Lahadi nayi ashe wani malami a Juma'a yayi hutuba a Sokoto akan harancin hoto ina Nottingham fa sai aka adada shi nake wata juma'a na zuwa aka yi taimin raddi a fi hudu ba ban sani ba sai da wani ya kira ni ya ce mallam yau ka sha raddi a fi hudu ya ce mun ya ce post din ka kai na Facebook na cewa na magana hoto ya ce ban ma san abin da ake ba wallahi ban ma san kaza ba amma dadina ban ce a gaya min wani masallaci bane ban yadda aka gaya min wane ne ba in ko wani ya zo ya ce min mallam an zage ka ci ka gaya min na farko ka gaya min wani mallami ne kuma ka gaya min wani masallaci ne ba ta haka nan ta tafiya ko wanne ne kawai ya wuce ba sai in ji wani ya zage ni ya kasance na ji haushi shi ko ya sani ma na ce irama Allah ubangiji ya muna rahama dai ku tafi sana'a ɗauka hoto ba ta da kyawu ita ce mafi munin sana'a sana'a ɗauka hoto ya kasance za ka ɗauki hoto a biya ka ita ce mafi munin sana'a ya kasance kana ɗauka hoto har dai masu ɗaukan mata a wuya dukkanin malamai sun ce akwai uzuri na yin passport domin a yi amfani da shi a yi tafiya ko wani abu da ya kama da haka amma haka ɗaya mata su tsaya suna buki a ɗauke su kaga ya fi muni kuwa ka ɗaya wani ne poster a ɗauke shi wanda ya yi buji wallahu ta'ala a
wuce ku tambaya ne wajen ja wata wanda yake tambaya shi malam sallar tarawihi da ake yi tana mamaye gurbin rakawoyi da ake yi na rawatib na bayan sallar isha
eh idan an yi raka'a 13 suna mamayewa cikin hadisin da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a 13 cikin abin da ake lissafawa da su da wayannan rawatib saboda haka idan mutun ya yi rawatib akwai wanda yazo 15 don haka suna shigewa ciki dai kuma wanda ya tashi yayi sannan ya shiga cikin su babu laifi amma suna shiga ciki sai kai niyyar biyu da cewa rawatib ne wallahu ta'ala
wanda tambaya guda tare ne amma akwai wasu bayan Allah guda biyu da suka fito daban-daban daya yace Allah ya rasu awaka kasa addu'a tana kwance ba ta lafiya sosai daya kuma yace yana son dan uwansa chairman na kebe shi yana kwance asibiti bai lafiya yana so a yi masa addu'a chairman na kwance tafsirin Allah Hassan shi ma yace yana son Allah ya sa mai kashi cikin addu'a sai ni kaina da kan magana ina so ta cikin addu'a Allah shi ma sai so karin mata ta biyu shi ma na so ta cikin addu'a
أي صلاة يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وإن دباس دلافيا الله يباس لافيا وإن دعد دلافيا الله يسالافيا تأمباليس وإن سكر قام جدن دسكيا الله كرجك أنتنا مسلمي يا رب العالمين إذا نام لوك تيائي الله كسسة وطامونا عذاب الطيب الرأي كما الله كسا متكا دا إيمان يا رب العالمين الله كشيكي مونا غا أبن دبامو دا إيكو أكي الله كيمونا تأي غا أبن دبامو دا إيكو أكي الله كتيمكي مكدا كي تيمكو أكمو الله كشير دمو كشير تهنمو يا رب العالمين الله كأغا تبتمونا تروا jaha ta Sokoto da Zamfara da Katsina da Niger da sauran jihohin da ke fama da rashin tsaro ya rabbal alamin Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya ka ci Allah ka bunƙasa tattalin arzikin mu ya rabbal alamin masu buƙatar haihuwa Allah ka ba su wanda Allah ya ba Allah ya taya su reno ya rabbal alamin Allah ya taya su tarbiya ya rabbal alamin masu aure Allah ka taya su riko wanda ke son ƙarin aure Allah ka ƙara musu kuma ka ba su iko riƙa matan cikin adalci ya rabbal alamin Allah ka yi taimako da mu ka yi taimako ta hannun mu ka taimako ustanin mu ya rabbal alamin Allah ka yi mu natsari daga azabar kabari ya rabbal alamin Allah ka sa mu inuwa kar da babu inuwa sai ta ka ya rabbal alamin Allah ka sa mu aljanna Allah ka yi mu natsari daga wuta ya rabbal alamin Allah inda muka yi kuskure Allah ka yafe muna Allah inda riya ta shiga Allah ka yafe muna mun tuba Allah ka yafe muna duk wani kuskure na gangan ko na kuskure da bamu sani ba ko mun sani Allah ka yafe muna Allah muna tuba kai ne mai karba tuba Allah ka karbi tuban mu Allah ka yi muna mu'amala da abin da ka cancanta kai wanda mai tuba mai karba tuba ne Allah kai mai gafara ne Allah kada kai muna mu'amala da abin da muka cancanta mu masu sabo ne masu rauni ne ya rabbal alamin Allah ka gafarta mu ka gafarta mu iyayen mu da kakannin mu ya rabbal alamin Allah shugabannin mu Allah ka taimake su ka aza su ga dubarar da ke amfani su ta amfani jama'a su ya rabbal alamin Allah ka tilasta musu yi mu na adalci Allah ka tsare Allah ka hana su yi mu na zalunci ya rabbal alamin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk